نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيانة الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سعدوا وأن مسلاة ميتار البركة مسلاة عثمان ابن عفان لكينا قدنك أتشمونا قرينا كانوا وأن يمتشي من البركة نجمع يومنا ترى قوات الربيع الثاني هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم أدهو ليلة أليه إلى أربعين دهو wanda kuma yake daidai da 4 ga watan 11 miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako wanda muke karatu a cikin tafsirin alqur'ani mai girma wanda bamu gushe ba muna suratu ali imran da kuma a yau za mu yi tafsirin aya ta 11 wannan shine darasin mu na 16 wannan shine darasin mu na 15 a wannan sura kafin mu shiga karatu akwai rashe-rashe da aka yi akwai da dan uwan mu da muke tare da shi anan a koyaushe Alhaji Kabiru Gaya dake nan gadan kaya Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa ranar Litinin da ta gabata haka nan akwai Alhaji Salisu Alaramma shi ma mahaifiyarsa ta rasu Litinin da ta gabata haka nan akwai dan uwan mu Alhaji Muhammad Kofar Waika shi ma irsa ta rasu ranar Juma'ar da ta Ahmad Kofar Waika shi ma isa ta rasu ranar Juma'a da ta gabata haka nan akwai dan uwanmu Malam Musa Sunna TV wanda yake tare da mu koyaushe yana daukar karatu shi ma Allah ya yi wa irsa rasuwa larabar da ta gabata haka nan akwai dan uwanmu da muke shi ma tare da shi nan koyaushe Mallam Adamu mai sayar da hula shi ma Allah ya masa rasuwa a yau Juma'an nan sannan akwai Alhaji Magaji sakatare shi ma nan muke tare da shi koyaushe a cikin karatuttukan da ake yi a wannan masallaci shi ma Allah subhanahu wataala ya masa rasuwa a sabar da ta gabata haka nan akwai mahaifiyar dan uwa Mallam Suleiman Kademi dama Allah ya mata rasuwa don haka duka waɗannan musasu a cikin addu'o'inmu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu Allah ya gafarta musu amin Allah ya gafarta musu Allah ya jikan su da rahama amin Allah ya kyautata makwancin su Allah ya yalwata musu kaburburan su amin Allah ya haskaka musu kaburburan su amin Allah ya sanya kaburburan su su zama dausayi ne daga dausayin aljanna amin Ubangiji ya karbi ayyukan su kyawawa Allah ya yafe musu kurakuran su amin Allah ya sanya aljannatul firdaus ce mako musu amin dan uwanmu da suka rigaye mu gidan gaskiya maza da mata Allah ya jikan su da rahama Allah ya gafarta musu Allah sanya aljanna ce mako musu ya ce musu laifuffukan su amin wadanda suke marasa lafiya Allah ya ba su lafiya amin gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya amin ba su lafiya kuma Allah ya kare su da lafiya amin Allah ya cika mana da imani amin sannan akwai kamar yadda aka saba duk wata akwai taimakon sautul haq da ake karba to wannan makon da kuma mako mai zuwa insha Allah za a karbi wannan taimako akwai waɗanda suke ba mu ta asusun mu na account muna godiya kuma muna addu'a Allah subhanahu wataala ya karba amin ubangiji ya sanya musu ci a cikin mizanin kyawawan ayyukan su amin Allah subhanahu wataala ya hore abinda za a ci gaba da taimakon addini amin da kuma yaɗa karantarwa ta sunna
amin a'udhu billahi minash shaitanir rajim الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
الله سبحانه وتعالى الذين يقولون سوني ودن دسكي تشوى ربنا إننا آمنا يا أبنجي مللي مؤمني إيماني فاغفر لنا ذنوبنا كغافر تامنا ذنوبهم وقنا عذاب النار كطريمو عذاب الوتا الصابرين والصادقين سوني ما سحقولي سوني ما سحقولي كوما ما سغسكيا والموفقين ما سوچير ددوك يرسو والمستغفرين بالأسحار ما سنيمن غافر أكرشن دلي Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci masu takawa a ayar da ta gabata da kuma sakamakon lahira da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu kikkiawan tanadi qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lil ladina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Ubangiji ya ambaci irin sakamako gwagwaba da ya tanadar mu waɗanda suke masu takawa masu kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala gidajen aljannatai da ubangiji ya tanadar musu waɗanda korahu suke gudana ta ƙarƙashin su da kuma mata tsarkaka wa azwajun mutahhara wa ridwanu min Allah da kuma yarda daga Allah. Allah ya ce wallahu basirun bil ibad Allah mai ganin bayansa ne ko Allah mai ganin bayi ne. Waɗannan masu takawa da Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta su da wannan sifa ta takawa kamar muna buƙatar ƙarin bayani game da sifofin waɗannan bayin Allah wanda Ubangiji ya musu irin wannan babban tanadi na gidan aljanna ko gidajen aljanna waɗanda Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci sifofin su kamar yadda muka ji su wane ne su masu takawa din nan. To shine a wannan aya Ubangiji subhanahu wataala yake ƙara bayanin ko su wane ne da abinda suka yi har suka cancanci wannan babban matsayi suka samu irin wannan ni'ima wacce take ba mai yankewa ba. Shine yace allazina yaquluna rabbana innana amanna. Saboda haka wannan ayar da ayar da zata zo bayanta wato aya ta 16 da ta 17 wato kamar dukkanin su suna sifanta الذين اتقوا نداء الله أنبتا ما ستقوا إنشان المتقون أبنجي أنبتا سفوفين سني أبنجي كي أنبتا أتكن ودنان أيوي قدابيو كوكمين أنبتا إرن أيوكن دسكي كاوا وهر سكا چنچنج إرن ونچنسا كموكو دموكا جكرا تنسا أما كن ديغا باتا كوكمين زنتو دا الله جي والله بصير بالعباد الله ميغنم بايني ya zanto anan al'ubudiyyal khassa yake nufi ba al'ubudiyyal amma ba ana nufin bayi na kwarai waɗanda suka yi ayyuka na kwarai. Ubangiji yana ganin irin ayyukan da suka yi na kwarai kuma zai musu irin wannan sakamako da ya ambata. To kamar mun buƙaci a ƙara mana bayanin suwaye al'ibad shine Allah ya ce sune allazina yaquluna rabbana wato ko dai ya zanto waɗannan ayoyi biyu suna wato sifanta mana almuttaqin ne da Allah ya faɗa allazina taqaw ko kuma suna sifanta mana alibad da Ubangiji ya ambata a ƙarshen ayar. Amma magana da tafi ƙarfi ko tafi bayyana shine cewa waɗannan ayoyi suna sifanta mana allazina taqaw din da Allah ya faɗa allazina taqaw waɗanda Ubangiji ya ambata ya ambaci sakamakon su waɗannan ayoyi su suke su waccan kuma alibad ubudiyya ce gamammiya ta kunshi kowa da kowa kamar jan hankali ne Ubangiji subhanahu wataala yayi da ambatan wannan gabar ƙarshe wallahu basirun bil ibad ya nuna musu cewa duka irin aikin da mutum yake mai kyau ko mara kyau Allah yana ganin sa. Saboda haka ubudiyya nan ubudiyya ce amma to Allah subhanahu wataala ya ce allazina yaquluna wato sune waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu amanna min yi imani wato suke cewa ya ubangijinmu mun yi imani da kai mun yi imani da littattafanka mun yi imani da manzanninka mun yi imani da dukkan wani abin da aka wajabta mana yin imani da shi daga cikin usuluddin. Saboda ka amanna mun yi imani saboda ka dukkan wani abu da yake shiga ƙarƙashin imani to mun karɓe shi mun rungume shi saboda imani ko bai takaita a fatar baki kadai ba, imani ya kunshi kuduri na zuciya da kuma furici na harshe da kuma aiki na gabobi. Qaulun bil lisani wa amalun wa i'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, duka waɗannan rukunai guda uku su ake kira imani. Mutum ya furici da bakinsa, sai ya kudurce da zuciyarsa, sannan kuma ya aiki da gabobinsa. Saboda haka kalmar imani anan ta kunshi ayyuka, ba kamar yadda wasu daga cikin mabiya aqidar ash'ariyya ko maturidiyya suka yi hujja da wannan akan cewa ayyuka ba sa shiga ƙarƙashin imani. In aka ce imani, to ana nufin kuduri na zuciya da furici na harshe kadai. Saboda haka ayyukan mutane kyawawa ba sa shiga cikin imani. Sun yi hujja da wannan ayat, tunda Allah ya ce Allah cewa Ubangiji ya ambace su da cewa sun yi imani, bai ce wa amilus salihati ba, wanda yake nuna cewa Allah na gafarta wa mutum da imaninsa kawai ko da bai aiki na kwarai ba. To shine ansa anan, shine imani a Alkur'ani bai takaita akan furici kadai ba, ko kuma kuduri na zuciya kadai ba. Abinda imani ya kunsa, kamar yadda ayoyin da dama na Alkur'ani suka nuna, imani ya kunshi ayyuka na gabobi. Wannan shine al-imanu al-Qur'ani, ayoyi da dama waɗanda suka tabbatar da wannan. Saboda haka da suka ce mun yi imani, kalmar mun yi imani ta kunshi dukkan wasu shika-shikan imani. Dukkan wani abin da yake karkashin imani, kalmar amanna ta kunshe shi. Haka nan ta kunshi kyawawan ayyuka da suka yi. Wasu suna cewa to ai in ka ce kyawawan ayyuka at-ta'at sun shiga karkashin amanna, to kamar suna tazkiyatun nafsi ne, kamar suna tsarkake kawunan su ne, kamar suna cewa mun yi imani, mun yi aiki na kware. Kuma Allah subhanahu wataala ya ce wala tuzakku anfusakum, kar ku tsarkake kawunanku. To ya aka yi su za su ce mun yi imani, kamar suna faɗar cewa su mu'mine ne, kamar sun tsarkake kansu. To shine aka ba da ansa cewa wannan mahalli ne na tawassuli, bigire ne na kai tawassuli, kai tsani da kyakkyawan abu naka, wanda kuma wannan abu ne da aka shar'anta, aka yarda da shi a shari'a, cewa kana iya faɗawa Allah subhanahu wataala, tsakaninka ne da Allah, ba wasu ka je kana kwazawa ba, baka je gaban mutane kana cewa ya jama'a ni mu'mini ne mai kyawawan ayyuka ba, ba haka ka je kai ba. Wanda shine tazkiyatun nafs, ka je gaban mutane kana cewa ni mu'mini ne, ayyuka na kyawawa ne, ina kaza, wanda wannan ba shine ya faru a nan ba. A nan suna faɗar abinda suka yi ne don su yi tawassuli da shi. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana. Suka ce ya Ubangijinmu, mun ji mai shela, mai yekuwa, yana yin yekuwar cewa ku yi imani da Ubangijinku, to mun yi imani, don haka ya Ubangiji ka gafarta mana zunubanmu. Saboda haka suna yin tawassuli ne da wannan. Don haka wannan ba wani abu bane na laifi, ka yi tawassuli da kyakkyawan aikinka, ka yi sallah, ka yi azumi, ko ka yi sadaka, ce ya Ubangiji saboda wannan kyakkyawan aiki da na yi don kai, ka san abin da yake zukin zuciya ta Allah, kai min wannan. Saboda haka ba tsarkake kansu suke yi ba. Suka ce faghfir lana dhunubana, wato ai bi sababi imanina faghfir lana dhunubana, sadadiyar imanin da muka yi ya Allah, to ka rufa mana asiri, ka gafarta mana zunubanmu, kada ka kama mu da laifin da muka yi, ka yafe mana. Wato kaga sun yi tawassuli da wannan, wanda yana daga cikin hanyoyin tawassuli da shari'a ta zo da su, ta yarda da su. Ka yi tawassuli da kyakkyawan aiki da kai, ka ce ya Ubangiji saboda aiki na iri kaza, Allah ka san kuma abin nan dan kai nayi, ban yi dan riya ba, ban yi dan a ce nayi ba, ban yi dan a kwarzanta ni ba, ko a yaba ni, nayi ne saboda kai. To Allah kai mun kaza, ko ka tsare ni daga kaza, ka tsare ni daga kaza, kai tawassuli da aikinka. Saboda ana yin tawassuli da kyawawan ayyuka, kamar yadda ake tawassuli da sunayen Allah masu mafiya kyau, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah ce Allah yana da sunaye mafiya kyau, ku roƙe shi da su. Wato ka kira ka ce ya Allah kai ne ar-razzaq, urzuqni, kai ne al-ghaffar, ighfirli. Ka kira shi da sunansa mafiya kyau, ka nemi gafararsa, ko ka nemi arzikinsa, ko ka nemi rahamarsa. Wannan duka yana daga cikin hanyoyin tawassuli masu kyau. Haka nan za ka iya cewa ya Ubangiji aiki kaza da ni iri kaza, ka san ya Allah dan kai nayi, ka san abin da yake cikin zuciyata saboda kai nayi ba dan riya ba, ya Allah kai mun kaza, kai mun kaza. wanda duka ya tabbata a Al-Qur'ani ya tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Saboda haka nan da suka ce faghfir al-fa'u nan fa'u al-sababiyya ce, fa'u sababiyya ce anan, sababiyya ce ba tana nuna cewa annama ba'daha musabbabun amma qablaha, cewa ku gafarta mana zunuban mu saboda imanin. Saboda haka imani babu shakka wata hanya ce da bawa zai nemi gafarar Ubangiji da ita, hanyar da bawa zai nemi gafari da ita ce ne wato imaninsa. Duk sanda imanin bawa ya zama ya karfafa a zuciyarsa, to kaga sanadiyar samun gafarar Ubangiji ta ƙara yin ƙarfi a tare da shi. Kullama qawiya al-imanu fi qalbi al-insan, to kuma qawiya sababul magfira, abinda zai sanya shi ya samu gafarar Ubangiji ya ƙara karfafa. Saboda haka wannan yana daga cikin at-tawassulu ila Allah bit-ta'at li qabulid du'a, mutum yayi tawassuli da kyawawan ayyukansa domin Ubangiji subhanahu wata'ala ya karbi addu'arsa. Don haka waɗannan sun yi tawassuli da rububiyar Allah subhanahu wata'ala, ce rabbana, yayin da bawa ya ce rabbana shi kansa tawassuli ne da sifar Allah subhanahu wata'ala ta rububiyya, cewa Ubangiji shine Ubangijinka, shine mahaliccinka, shine mamallakinka, shine mai juya al'amuranka, a ƙarƙashin ikonsa kake, ba ka da wani sakat, ba ka da wani motsi da zaka iya yi sai da yardarsa, sai da izininsa. Saboda ka amince ka yarda cewa a ƙarƙashin ikonsa suke, shine ma'anar rabbana, ce Ubangiji na yarda cewa kai ne Ubangiji na, kai kai ni, kai ne mahalicci na, kuma komai nawa a hannunka yake, ba na iya yin komai, ba na iya katabus sai da yardarka. Saboda haka kaga bawa ya sadu da gaban Ubangijinsa, babu wata hanya wato mafi girma da fadi da bawa yake samun shiga fadar Ubangijinsa kamar hanyar bawa ya sadu da yi kauya ga Allah subhanahu wataala. Ita ce mafi fadar kofa, yayin da bawa ya kaskantar da kansa gaban Allah. Shi yasa zaka ko kafiri yayin da ya shiga matsuwa, in ya dawo ya nuna kaskancinsa a gaban Allah subhanahu wataala, sai Allah ya kawo masa dauki. To bare kuma kai musulmi, kai mumini, idan har kafirai mushrikai idan suka dawo suka kaskantar da kansu gaban Ubangiji, Allah yana karɓar addu'arsu, to ina kuma ga mumini wanda yayi imani da Allah, yayi imani da manzannin Allah, yayi imani da duk wani sako na Ubangijinsa. Saboda haka kowane lokaci bawa yake da bukata a wajen Ubangijinsa, to babu hanya ausa'ul abwab, shine babu tadarru wal khudu lillahi subhanahu wataala, bawa ya kaskantar da kansa ya nuna iftikarinsa ga Ubangiji subhanahu wataala, ya nuna cikakkiyar bukatarsa wajen Allah subhanahu wataala. Saboda haka suka fara da rabbana dan su nuna cewa imaninsu da suka yi ba wato gwanintar su bace, ba dabarar su bace, kulawa ce ta Ubangijinsu gare su. Allah ne, Allah subhanahu wataala ne ya kula da su har ya hore musu, ya ba su dama suka yi imani da shi, amma ba iyawarsu ba ce. Saboda haka kaga rububiyya anan rububiyya ce khasa, rububiyya ce ta musamman, wadda ita ce take kunshe da al-inayatu tamma. Ar-rububiyyatu al-khasa taqtadi al-inayatu tamma, take kunshe da kulawa ta musamman cikakkiya da bawa da Allah yake wa bawansa. Saboda haka suka kirawo shi da wannan rububiyya rabbana, sannan suka yi tawassuli da wannan, sun roki Allah subhanahu wataala ya gafarta musu zunubansu. Gafarta zunubi shine Ubangiji subhanahu wataala ya rufa maka zunubinka, ya rufa maka asiri, kada ya kwaranye wannan zunubin, ya bayyana shi, ya tona wa mutum asiri, ya kunyata shi, shine neman gafara. Ce Allah ka gafarta min zunubina, ma'ana Allah ka rufa min asiri, ka rufe min zunubina, kada ka kama ni da zunubaina. Saboda shi neman gafara kana yin sani ga dukkan wani zunubi wanda ka san kayi da ma wanda baka san kayi ba. Akwai zunuban da muke yi ba mu san ma san da muke yin su ba, kuma suna nan a rubuce a cikin littattafan ayyukanmu, ba mu sani ba tuntuni an rubuta. To don haka lokacin da bawa ya roki Allah gafara, yana roƙonsa ne cewa ranar gobe kiyama, yau mutum da sara'ir, ranar da ake banka da asirai, ake tona asirai, Allah ka rufe nawa asirin, kada ka kunyata ni, shine ma'anar Allah ka gafarta mu. akwai laifukan da ban ma san nayi su ba bari in ce Allah dai fi kaza da ne ka yafe mu zaka shi yana oye gare ni to Allah ka gafarta mu ka rufe mun shira na gobe kiyama hadisi ya tabbata cikin sahihain daga Safwan ibn Muhriz al-Mazini yake cewa tarana yana tafiya tare da Abdullahi dan Umar yana rike da hannunsa sai wani mutum ya gitto musu yake cewa yake cewa Abdullahi dan Umar kaifa sami'ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi najwa me kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada dangane da ganawa wato ganawar ubangiji da bawansa me kaji yana fada sai Abdullahi dan Umar yace naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana cewa inna Allah yudnil mu'mina fayadhu alaihi kanafahu wa yasturuhu فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين عبد الله بن عمر يأتي له النمتن naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa lalle Allah zai kusanto da mumini ya sanya masa suturarsa ya suturce shi ya rufe shi daga shi sai shi shine ma'anar yadawa alaihi kanafahu daga shi sai shi ba tare da kowa ba ba tare da wani yana jin su ba Allah ya tambayi bawansa ya ce da shi a ta'arifu zanba kaza a ta'arifu zanba kaza ka san zunubi kaza da kai a lokaci kaza a guri kaza ka san kana tuna zunubi kaza da kai a lokaci kaza a guri kaza Allah ya tazana masa zunubansa da yayi wanda a lokacin ubangiji subhanahu wataala zai tuna masa da su sai ya ce kwarai ya ubangiji na har sai ubangiji subhanahu wataala ya sanya ba wannan yayi ikrari da dukkan zunubansa duk zunubansa ya ce ya ubangiji na yi kaza eh ubangiji nayi wannan laifin har bawa ya rika jin a kansa cewa ya halaka tun daga shi an zana masa ayyukan da ya fada da bakinsa cewa yayi saboda haka sai ya ji cewa shi kawai da an gama wannan interview din mala'ika za a kirawo ko mala'iku a ce khuzuhu faqulluhu ko alqiya fi jahannama abinda zai tsammani kenan sai ubangiji ya ce satartuha alayka fid dunya a duniya na rufa maka asiri akan waɗannan laifuka kai sun wuce ban bayyana ka ba ban tona maka asiri ba wani ma bai san kai ba to a yau kuma zan gafarta maka to wannan ita ce ganawar da bawa zai yi da ubangijin sara na gobe kiyama daga lokacin sai a bashi littafin kyawawan ayyukansa a hannunsa na dama to kuma an sani cewa wannan shaida ce ta cewa wannan ya haye ya hai saboda ka shi ba shi da wata matsala kuma yanzu amma kafiri da munafikai to a lokacin za a musu fallasar terere Allah ce haula alladhina kazabu ala al-ashhad kafirai da munafikai a lokacin masu ba da shaida su ce waɗannan sune suka yi wa Allah ƙarya ala la'natullahi ala adh-dhalimin la'anar Allah ta tabbata ga azzalimai to wannan ita ce gafara duk san da bawa ya roƙi Allah gafara yana fatan ubangiji subhanahu wataala ya rufa masa asirinsa a duniya ya rufa masa asirin laifukansa a ranar lahira Allah ka gafarta mana amin sannan yace waqina azabin nar suka ce ya ubangiji ka tsare mu daga azabar wuta kada ka azabta mu ta hanyar tun a nan duniya ya ubangiji ka ba mu gamdakatar da dacewa wajen yin ayyuka na kwarai ka ne santar da mu daga ayyukan da za su jawo mana shiga wuta wannan shine tsarewar Allah subhanahu wataala ga bawansa idan Allah ya nufi bawansa ya nufi ya tsare bawansa daga azabar wuta tun a nan duniya sai ubangiji ya bashi gaman katar ya zanto mai ayyuka kyawawa ya bashi gaman katar wajen nisantar miyagun ayyuka waɗanda suke jawowa shiga wuta sannan kuma daga ƙarshe ubangiji ya masa afwa game da abinda zai yi na gazawa abinda zai yi na kurakurai abinda zai yi na rauni a matsayinsa na dan adam mai rauni ubangiji ya masa afwa akan wannan wannan ita ce tsarewar ubangiji da kariyar da yake bawa bawa to sai ubangiji ya ce as-sabirina su ne kuma masu haƙuri, su ne masu haƙuri, wasadiqina masu gaskiya, walqanitina masu da'a, walmunfiqina masu ciyar da dukiyoyinsu, walmustaghfirina bil ashar masu neman gafara a ƙarshen dare, as-sabiru as-sabirina wato Ubangiji subhanahu wataala ya kuma bayyana su waye ne ne bayansa waɗannan masu taqawa, su ne waɗannan kamar Ubangiji ya ce ka yabi waɗanda suke masu taqawa, masu haƙuri. Haƙuri kamar yadda aka sani kuma muka sha faɗa ya kunshi abubuwa uku: haƙuri akan biyar Allah subhanahu wataala, mutum ya yi haƙuri wajen yi wa Allah subhanahu wataala biyayya, ya aiki da abin da Ubangiji ya wajabta masa aiki da shi, wannan abu aiki da abubuwan da Allah ya wajabta wa bawa suna buƙatar haƙuri da juriya, domin dukkan wani abin da Allah zai wajabta wa bawa to shedan kuma zai nuna masa cewa abubuwa ne masu wahala, masu wahala. Don haka zai in ba yayi haƙuri ba sai kaga cewa yana kakkauce musu. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace huffatil jannatu bishahawat bil makari, huffatil jannatu bil makari huffatil naru bishahawat. Saboda ita aljanna haka Ubangiji ya kewaye ta da abubuwan da rai baya so. To saboda haka gurai yana buƙatar rai haƙuri akan yayi aiki da abin da Allah yace yayi. Wannan bangare ɗaya da cikin bangarorin haƙuri guda uku. Bangare na biyu shine haƙuri akan barin abin da Allah ya haramta, ka bar abubuwan da Ubangiji ya haramta ko da kuwa ranka yana so, saboda hanya ce da take kai mutum zuwa ga shiga wuta. Sannan bangare na uku as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima, mutum ya haƙuri akan wato ƙaddarar Ubangiji wacce take da daɗi, wato wani abin da zai same shi na jarrabawa, ya yi haƙuri ya yi juriya. To waɗannan abubuwa guda uku dukkanin suna shiga ƙarƙashin haƙuri, amma mafi girman haƙuri shine as-sabru ala ta'atillah, shine mafi girman rukunin haƙuri, yin haƙuri akan biyar Allah subhanahu wata'ala. Haƙuri akan bin Allah subhanahu wata'ala shine ginshiki, sannan haƙuri wajen kaucewa abin da Allah ya haramta, sannan kuma haƙuri akan abin da ya shafi ƙaddara. Shi yasa kamar yadda Ibn Jarir al-Tabari da Ibn Abi Hatim suka rawaito daga Qatada Ibn Da'amat al-Sadusi yake cewa as-sabiruna qaumun sabaru ala ta'atillah wa sabaru an maharimihi. As-sabiruna sune mutanen da suka yi haƙuri akan biyar Allah subhanahu wata'ala, suka yi haƙuri akan barin harama, suka danna zuciyarsu, suka kibiyewa san ransu, suka yi abin da ya dace. Sannan Allah ce was-sadiqina, kuma masu gaskiya, masu gaskiya a maganganunsu kuma masu gaskiya a ayyukansu. Ibn Jarir da Ibn Abi Hatim har ila yau sun rawaito daga Qatada Ibn Da'amat al-Sadusi yake cewa was-sadiqina ay sadiqina qaumun sadaqat afwahuhum wastaqamat qulubuhum wa alsinatuhum wa sadaqu fi sirri wal alaniya. As-sadiquna masu haƙuri sune mutanen da suka yi masu gaskiya, masu gaskiya sune mutanen da sadaqat afwahuhum, suka yi gaskiya a maganganunsu, wato bakunansu suka zanto masu faɗar gaskiya. Sannan kuma istiqamat qulubuhum, zukatansu suka tsaya kyam wato akan biyar Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma wa alsinatuhum, harasansu su ma suka tsaya kyam akan faɗar gaskiya. Wa sadaqu fi sirri wal alaniya, suka zanto masu gaskiya a halin a ɓoye ko kuma a bayyane, wato a halin ɓuya ko a halin bayyana, a kowane yanayi sun zanto masu gaskiya. Abinda ake cewa as-sidq muwafaqatul batin lidh-dhahir, abinda yake zuciyarka daidai da abinda yake sarari. Wa mutabaqatul khabari lil waqi, abinda zaka bayar na labari ya daidai da abinda yake ya faru. Duk wannan yana ƙarƙashin as-sidq, ya zanto abinda yake zuciyarka shine abinda kake furtawa da baki shine abin da kake aikatawa da gabobinka sannan kuma ya zanto maganarka ko labarin da zaka bayar ya zanto yayi daidai da abin da shine ya faru a ƙasa saboda haka as-sidqu yana kasancewa ma'a Allah subhanahu wataala yana kasancewa ma'a an-nafs yana kuma kasancewa ma'a al-khalq as-sidqu ma'a Allah ka zanto mai gaskiya tare da Allah ka zanto mai gaskiya tare da karan kanka ka zanto mai gaskiya tare da mutane duka wannan wato rukunai ne na masu gaskiya sai sun hada waɗannan sifofi as-sidqu ma'a Allah ka zanto mai gaskiya tare da Allah wato ka zanto mai imani a baɗininka da zahirinka abinda yake zuciyarka na imani da Allah shi kuma yake bayyana a gabobinka haka ake ganin ayyukanka suna dacewa da abinda kake furtawa ko abinda zuciyarka ta kudurce idan to ayyukan da kake yi akwai ikhlasi a ciki kana yin su ne dan Allah subhanahu wataala tare da bin shari'ar sa sau da kafa da aiki da umarnin sa da kaucewa hannun sa wannan shine as-sidqu ma'a Allah in an ce ka zanto mai gaskiya tare da Allah shine zanto kayi imani da Allah zahirinka da batininka cikinka da wajenka kuma ka zanto mai ikhlasi tsantsanta bautar wato bautarka ga Allah subhanahu wataala ayyukanka duka kana yin su ne dan Allah subhanahu wataala sannan kuma ka zanto mai bi sau da kafa ga shari'ar Allah subhanahu wataala da umarnin sa da kuma kaucewa hannun sa to wannan shine su ne masu gaskiya tare da Allah subhanahu wataala sannan kuma suka zanto masu gaskiya ma'a anfusihim tare da kawunan su zanto masu gaskiya ne tare da kawunan su sai ya mutum zai zama as-sadiqu ma'a nafsihi shine wajen yin kokarin ya ga cewa yayi abinda Allah subhanahu wataala ya umarce shi dan samun kyakkyawan rabo da nisantar karshe mummunan karshe jikinka da Allah subhanahu wataala ya baka yana da haƙƙi akan ka haƙƙin da yake da shi akan ka shine kai abin da zai samu sa'ida ta duniya da lahira kar kai abin da zaka jefa kanka cikin halaka kar ka aikata abin da kan wato zaka wahalar da kanka a rayuwarka ta duniya ka wahalar da kanka a rayuwarka ta lahira wannan shine as-sidqu ma'a an-nafs ka tsarkake zuciyarka ka zanto ayyukan da kake yi ayyuka ne da za su taimake ka kai da kai kanka da kanka Allah yana cewa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha nafsin wa ma sawaha wannan rai da wanda ya daidaita ta qad aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake ta da ayyuka kyawawa ya tsarkake wannan rin nashi qad aflaha lillahi ya rabauta wa qad khaba man dassaha wanda kuma ya turbide wannan ran nashi da saban Allah to wannan kuma ya tabe saboda wannan shine as-sidqu ma'a an-nafs mutum yayi abinda zai samu rabauta a lahira wato zai samu kiddada kyakkyawan rayuwa a duniya kuma ya samu rabauta a lahira in yayi haka to ya zanto mai gaskiya tare da karan kansa sannan kuma ya zanto yana da gaskiya ma'a al-khalq tare da sauran halittu tare da sauran mutane wajen mu'amalar da yake yi da su yana yin kyakkyawar mu'amala da su yana ba wa kowa haƙƙinsa ba tare da yana cutar da wasu ba ko ya danne wasu haƙƙinsa saboda ka waɗannan duka sai mutum ya haɗo su ne sannan zai zama cikin as-sadiqina mai gaskiya ya zanto mai gaskiya tare da Allah mai gaskiya tare da kansa shi karan kansa mai kuma mai gaskiya tare da mutane yana faɗa musu gaskiya yana mu'amalantar su da gaskiya yana yin komai da gaske ba da ƙarya ba saboda haka as-sidqu gaskiya tana zantowa a cikin maganganu da muke yi mutum ya zanto abinda zai faɗa ko zai ba da labari ya yi daidai da abinda ya faru kada ya faɗi abinda ba shi ne ya faru ba kada ya ba da labarin abinda ba haka yake ba kaga duk shaida ta shiga da kowace iri ce kowace iri shaida mutum zai bayar to ya zanto ya faɗi shaidar da take ta gaskiya ya faɗi abin da ya faru ko ya faɗi abin da ya sani hakanan in yana hira da mutane ya zanto abin da yake gaya musu ba ƙarya yake musu ba yana nuna musu kuma gaskiya yake gaya musu, yana ba su labarin ƙarya amma kuma yana nuna cewa abin da yake faɗa dinan gaskiya ne. To wannan ba zai zama mai gaskiya ba a cikin maganganunsa, don haka dole ne maganarsa ta yi daidai da abin da yake shi ne ya faru, mutabiqan lil waqi, abin da shi ya faru saboda haka ya ba da gaskiya, in shaida ce ya ba da ita kamar yadda ya santa. Hakanan mutum yana zanto mai gaskiya a cikin maganganunsa, cikin abin da ɗan adam zai yi alkawari zai aikata, ko ya alkawari zai bayar, ko wani abu irin wannan, wato abin da zai ɗaukar wa kansa na alkawari, to ya zanto tun daga farko ya faɗi abin da ya san cewa har zuci zai yi abin, kada ya duka faɗar maganar da ya san cewa ba zai yi aikata ta ba. Yayi alkawarin da ya san cewa ba zai sauke ba, ba zai cika ba. In ya zanto haka yake, to ya zanto bai zanto mai gaskiya ba, sai ya zanto in ya yi magana to a ga aiki ya biyo bayan maganarsa, in ya yi alkawari a ga cika alkawari ya biyo bayan alkawari. Wani shi ma sidqun fil aqwal, Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ya ku masu, ya ku waɗanda suka yi imani, dan me kuke faɗar abin da ba za ku aikata ba? Dan me kuke faɗar abin da ba za ku aikata ba? Kabura maqtan inda Allah, fushi a wajen Allah ya girmama ku faɗi abin da ba za ku aikata ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin sifofin munafikai yace ayatul munafiq thalas, idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kaga duka anan akwai rashin gaskiya duka a cikin waɗannan abubuwa uku. Idan zai zantar da kai sai ya maka ƙarya, inda za ku yi magana da shi to ka tabbata sai ya shigar da ƙarya cikin maganarsa. Sannan in alkawari aka yi da shi sai ya saba, ba zai cika ba. Sannan in amana aka bashi sai ya ci amana. Kaga duka a cikin waɗannan abubuwa uku akwai rashin gaskiya. Ka yi magana ka faɗi abin da ba shi ya faru ko ba haka yake ba, kaga ƙarya kenan. Ka yi alkawari ka san ba za ka cika ba, kaga ƙarya kenan. A baka amana, ka bayyana wa mutane a fuska da wani abu da ka nuna musu a ɗabi'a kamar kai mai gaskiya ne, su ɗau amana su baka, ashe ƙarya kake musu, za ka ci amana su. Haka duk wanda zai fito ya nuna mutane shi mai gaskiya ne, mutane su amince shi, su amince da shi, su ɗauki wani haƙoƙinsu su ɗora a kansa, su rinƙa a hannunsa, daga baya zai ci amana su. To wani yana da kaso na sifar munafici, kaso na sifar munafikai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi sahihi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Huraira radiyallahu anhu. Hakanan akwai as-sidqu fil af'al, ayyukanka su zanto na gaskiya, shine ya zanto abinda mutum yake bayyanawa na aikinsa a zahiri yana daidai da abinda yake faɗa, yana daidai kuma da abinda yake zuciyarsa. Kai ya zanto a baki farat-farat yana bayyana wani abu amma a zuciyarsa ba haka yake ba, a fuska yana bayyana wani abu amma a ransa ba haka yake ba, ko ya faɗi wata magana sannan kuma ya yi wani aiki daban, wannan shi ma ƙarya ce, rashin gaskiya ne a aikace. Kamar mutumin da zai ɓoye kafirci kuma yana bayyana wa mutane imani, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, in sun haɗu da mutane su ce sun yi imani, wai za kalau ila shayatin qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un. To kaga wannan wanda duk yake da irin wannan sifa ta ya rika ɓoye wani abu a ransa, kan nan kuma a aikace yana aikata wani abu, to wannan akwai wannan ba zai taɓa zama cikin as-sadiqina ba, ba zai taɓa zama cikin masu gaskiya ba. Ko wanda zai nuna maka a fuska cewa shi masoyi ne, alhalin a zuci shi maƙiyi ne, a fuska zai nuna maka kai nashi ne, yana ƙaunarka, yana son ka, yana son ka da alkhairi, amma kuma ta bayanka kuma zai riƙa yi maka zagon ƙasa, zai yi ta shirya maka ƙullace-ƙullace markici iri-iri. To wannan shi ma kaga ba zai taba zama cikin asadiquna ba zai zama cikin masu gaskiya ba saboda me saboda abin da yake nunawa a fuska ko da baki ba shine abin da yake a ransa ba irin wannan sifa tana nan da yawa a cikin yan siyasa waɗannan abubuwan da muke faɗa musamman yan siyasa da yawa daga cikin su suna sifantuwa da irin wannan mihagun sifofin to ta yaya za su shiga cikin asadiquna mutum ya faɗi abin da ya san ba zai aikata ba mutum ya nuna a fuska shi na kirki ne alhalin a zuciyarsa akwai wani abu da yake kullata kana yana son ka danka amanar shugabanci a hannunsa shi kuma ya riga ya yi shirin irin aika-aikar da zai yi maka to kaga ta yaya zai zama cikin asadiquna ya zai zama cikin masu gaskiya a wurin ko ya nuna ana tare amma kuma in ya koma gefe ya yi zage-zage a zauna a yi komai da shi amma da an rabu an rabu kuma zai koma gefe ya yi zage-zagensa ka rabu da su duk ƙarya suke ka rabu da su kawai dai muna tafiya nan ne da su ba yadda za mu yi amma ba san su muke ba wannan duka yana daga cikin ƙarya a aikace mutum ya zanto mai gaskiya siddiqiya da Allah subhanahu wataala yake faɗa martaba ce mai girma mutum zama mai yawan gaskiya martaba ce matsayi ne wanda yake biyo bayan matsayin annabta babu wani matsayi sai wato daga annabta sai siddiqiya mutum ya zama mai yawan gaskiya ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وان دوك يبي الله ده منزو الله تي فاولئك مع الذين انعم الله عليهم نعم ودنن يانا تاره ده ودن الله يا مسو نعمه daga cikin annabawa sai yace wasiddiqina da siddiqai washuhada da shahidai kaga matsayi na siddiqiya yana gaba da matsayi na shahada wanda ya taka martaba ta siddiqi to yana gaba da shahidi wanda ya shahada wajen daukar kalmar Allah ba kuma hanyar da mutum zai sama ya taka wannan matsayi sai yawan gaskiya yawan fadar gaskiya yawan aiki da gaskiya yawan nuna gaskiya a aikace wannan yawan yin gaskiya shine zai kai mutum ya taki wannan mataki na siddiqiya ya zanto mai gaskiya a imaninsa da Allah mai gaskiya a ibadarsa mai gaskiya a mu'amalarsa da mutane yawan yin wannan shi zai kai shi ga wannan matsayi kamar yadda ya zo cikin sahihai da hadisin Abdullahi dan Mas'ud inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا النبي يجي ناهو ليكو دا غسكيا دمين غسكيا تنا شريار وتنا جاغوران شيزوا غا ايوكان الخير سنا ايوكان الخير سنا جاغوران شيزوا غا الجنة النبي يجي متنب زي زمو ينا غسكيا بينا كردادا غسكيا har sai an rubuta shi siddiqi a gurin Allah ashe matakin siddiqiya yawan gaskiya ne yake sa a rubuta bawa ya kai shi kamar yanda mataki na makaryaci babban makaryaci kuma yawan ƙarya yayin da mutum ya zanto mai yawan ƙarya to shine babban makaryaci shine al-kazzab shi yasa ce wa iyyakum wal-kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا شي ناهنيكو نا غرغديكو game da ƙarya domin ƙarya tana jagoranci ne zuwa ga fajirci fajirci kuma da jagoranci ne zuwa ga wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya kuma yana kirdadan ƙarya har sai an rubuta shi babban makaryaci a gurin Allah saboda haka ya tashi ya ganshi tare da tawagar dajjila wato tare da tawagar dajjal da mutanansa saboda haka siddiqiya martaba ce da Allah subhanahu wataala ya ambato su da ita kamar nana Maryam mahaifiyar annabi Isa alayhi salam bal masihu ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am Allah ce Isa al-masihu bai zanto wani ba Isa al-Masihu dan Maryam bai zanto wani ba face manzo ne da manzanni suka shude gabanin sa mahaifiyarsa kuma siddiqa ce da shi da mahaifiyarsa sun zanto suna cin abinci to haka ba an dori bane daga nan kuma sayyidina abubakar ya samu wannan mataki na siddiqa saboda shi ne farkon wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaskata shi daga cikin mazaje kuma shi ne baya neman wani dalili dangane da wato gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama baya bukatar sai annabi ya nuna mata wasu shaida kafin ya gaskata shi in dai annabi zai fada zai ce ai to shikenan shi ya runguma bali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'ala wala sawfa yarda babu wani da yake neman babu wani wanda yake masa wani goma ta arziki da yake son ya saka masa ba abin da yake nema sai sa neman yardar ubangiji shi yasa Allah sai ya fadi sakamakon wala sawfa yarda ba da jumawa ba shi ma za a bashi abin da zai gamsu zai yarda da shi haka nan yarsa ummul mu'minin Aisha ita ma ta taka wannan mataki na siddiqa zanto da ita da mahaifinta su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so a cikin mazaje da kuma cikin mata tambaye shi wa kafi so cikin mazaje ce Abubakar a mata kuma ya ce matarsa Aisha saboda ka Aisha siddiqa ce bintu siddiq siddiqatu bintu siddiq radiyallahu anhuma sannan Allah ya ce wal qanitina da masu da'a al-qunut shine dawamu ta'a wato biyayya ga Allah koyaushe dawama akan bin Allah subhanahu wata'ala bin umarninsa kaskantar da kai gaban ubangiji subhanahu wata'ala da nutsuwa da mika wuya ga Allah subhanahu wata'ala wanda duk ya shiga karkashin al-qunut shi yasa zamu ga magabata sun fassara al-qunut wasu sun fassara al-qunut da al-ta'a al-qanitu shine al-muti'un masu da'a ga Allah subhanahu wata'ala wasu suka fassara shi masu sallah da nutsuwa suka fassara al-qunut da cewa ana nufin masu sallah cikin nutsuwa ko qumu lillahi qaniti ku tsaya ga Allah kuna masu nutsuwa saboda haka al-qaniti ne yana nufin masu da'a kuma waɗanda suke dimanta akan wannan da'ar ba su fara yi su watsar ba su fara aikin alheri kuma sai su daina su fara wata ibada kuma kawai sai su daina wannan bai zama alqanitu ba alqanitu shine wanda in ya fara ba zai daina ba ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa in qalla annabi yace aikin da Allah ya fi so shine wanda bawa zai dimance shi ko mun kankanta sa don ka gara ka fara abin da zaka iya domin ka dore a kansa kada ka nannago abin da ba za ka iya dorewa a kansa ba kowane irin abin na ibada to fara daga kaɗan ka'idar rayuwa ma haka take ko menene za ka fara to fara da yadda za ka iya yi kakkaje ka nannago da yawa kuma ƙarshe ma duk ka zo ka kasa gaba ɗaya to wannan yana ƙarƙashin wato ma'anar al-muti'un suna da'a ga Allah tare da khusu'i tare da nutsuwa da kaskantar da kai nutsuwa ta zuciya ga ce al-khushu ana nufin nutsuwa ta zuci yayin da yake bautar Allah baya wani sake-sake baya wani tunani-tunani a zuciyarsa wannan shine khushu'i a ce ba wa sallallahu alaihi wasallam fi salatihim khashi'una ba ita ce nutsuwa ta gabobi ba nutsuwa ta gabobi wannan tuma'nina ake kiranta wannan wajibi ne a sallah farilla ce a sallah ka zanto mai nutsuwa a gabobinka kada ka zanto kana sallah kana soshe-soshe kana waiwaye kana dauke-dauke kana wasu ayyuka wannan zai bata maka sallah in yayi yawa ita nutsuwa tuma'nina a sallah wato nutsuwar gabobi wannan farilla ce amma khushu'i wannan mustahabbi ne gurgurdan irin khushu'in ka gurgurdan irin ladan da zaka samu a sallah wato zuciyarka ta nutsu ka tsahir da wato tunaninka guri guda zuciyarka ta tsaya guri guda ba tare da kana sake-sake ko halarta wasu abubuwa daban wanda ba su danganci sallarka ba tare da kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala to al-qunut dinnan malamai sun kasa su gida-gida gida da yawa kamar ibnu taymiya a cikin jami'ur rasail wal masail ya karkasa al-qunut zuwa nau'uka da yawa to amma a dunkule akwai qunut amun akwai khas akwai al-qunutul am akwai kuma al-qunutul khas wato qunut nutsuwa ta musamman akwai kuma wato nutsuwa wacce ke gamammiya akwai wadda ta shafi wasu bayin Allah na musamman akwai kuma wadda kowane mahaluki yana da ita wato da'a ga ubangiji wacce ke ta kowa da kowa wanda yanzu mai kamera yana ce mun lokaci yayi ba za mu iya shiga wannan gaba ba sai dai karatu na gaba insha Allah abinda muka yi daidai Allah ya ba mu dada wanda muka kuskure Allah ya bi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.